إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بركم مدتاكي سادوا أزما نأشرن دأكو cikin jerin karatun littafin al-arba'in wallafar al-imam al-allama abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi Allah ya ji ƙarfa da rahma. A zaman da ya gabata mun tattauna akan masail din da suka zo a hadisi na 10 na afwan hadisi na 20, wanda muka ce hadisi ne mai ban mamaki, wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi amfani da baiwar da Allah jalla wa'ala ya bashi ta jawami'ul kalim, ya faɗi wasu gaɓoɓi waɗanda suke ƙa'idoji ne na cin nasara a rayuwa, kuma ƙa'idoji ne a babukan addini, irin su ta'arraf ila Allah ya'rifka fi shidda, irin su an-nasru ma'a as-sabri, irin su al-faraju ma'a al-karbi, irin su inna ma'a al-usri yusra. Wanda wa'annan duka ƙa'idoji ne idan mutum ya ruko da su, to zai samu kwanciyar hankali, zai samu cin nasara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa kunci baya taba dawwama. To amma waye zai gane haka? Wanda zai gane haka shine wanda ya gamsu cewa kuncin Allah ne ya jarrabe shi da shi, wanda ya gamsu cewa kuma a cikin kuncin in yi hakuri zai samu lada. Dan haka ya san cewa duk abin da ya same shi Allah ne ya kaddara mai, kuma ya san cewa goge wasta ko dabara ta bata isa ta hana shi wannan abin ya same shi ba, kuma ya tsaya akan gwadaben da Allah yake so, duk kuncin kunci kuwa. Yan uwa, wannan hadisin yana da fa'idoji da dama. Fa'ida ta farko, ya kamata malami yayin da yake so ya koyar ko ya isar da sako, to yayi kyakkyawar shimfiɗa wadda za ta ja hankalin wanda yake so ya koyawa, don wannan yana ba shi dama ya ci nasara. Kaga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya gulam inni u'allimuka kalimat, ya kira shi da gulam, wanda wannan akwai nau'i na rarrashi cewa kai dan yaro ko kace dan samari, nau'i ne na rarrashi da kuma wato girmamawa ga wanda yake stage na wannan. Sannan kuma akwai nau'i na shaukantarwa, bai fara zubo mai abubuwan da zai gaya mai ba, kawai sai ce zan sanar da kai wasu abubuwa, zan gaya maka wani abu. A ga wannan duk wanda aka gaya wa haka za a shauƙantar da shi. Fa'ida ta biyu, wannan hadisin yana kwadaitar da mu mai da hankali wurin tarbiyyantar da 'ya'yanmu da koya musu al'amuran addini da rayuwa. Za ka ga yanzu mutane sun fi mai da hankali su kai 'ya'yansu inda za a koyar. Masu ƙoƙari daga cikin mu su ne wanda suke bibiyar me ake koya musu, amma wasu ba ruwansu, je yi ta biyan school fees, yi ta biyan kuɗaɗe, an koya ba a koya ba bai damu ba, shi ba ruwansa. To ni da kai wajibinmu ne mu koya musu, amma da yake ba mu da lokaci ko saboda akwai wani dalili, to sai mu kai wa waɗanda za su koya musu. To ya kamata waɗanda suke koya musu ɗin mu ƙarfafe su, mu tallafa musu, mu agaza musu, musamman wanda suke koya wa 'ya'yanmu addini. Masu koya musu boko ko nawa ne muna ɗauka mu bayar, har mu ci bashi, har ma su bi mu bashi, amma muna ganin asarar mu hidimta waɗanda suke koya musu Alƙur'ani, suke koya musu hadisi da fiqh, saboda muna ganin wannan ba shi ne za a samu duniya ba. Wannan gurguwar fahimta ce, duniyarsu ba za ta yi kyau ba sai da wannan karatu, haka ma kuma lahirarsu. Fa'ida ta uku, ‘yan uwa, hadisin yana tabbatar mana da wato mu zama masu kwaɗayi wurin amfanan lokutanmu ga duk abin da zai mana amfani a duniya da lahira. Ka kalli yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wato goyo sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda daga wani wuri zuwa wani wuri yayi amfani da damar ya isa mai da wani sako dan haka lokaci ba abun wasa bane kuma dole sai mun koya wa ƴaƴayen mu kula da lokaci da amfanin sa idan suka taso a cikin shirme da shiririta da harigido to sai kaga haka abun zai bi su har girman su lalle a koya wa yaro duk sallar gari ya waye to zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza yayi abin da zai amfani kansa yayi abin da zai amfani ƴan uwansa yayi abin da zai amfani mahaifansa yayi abin da zai da ya shafi ilimi da ibada duka a koya wa yaro fa'ida ta hudu ƴan uwa masu albarka zamu ga cewa hadisin yana kwadaitar da mu mu zama masu jarumta da jajircewa da rashin tsoro da firgici a cikin rayuwa da bin hanyoyin da burukanmu za su cika domin burin ya cika domin duk wanda ya fahimci cewa da cutarwa da amfanarwa duk a hannun Allah suke kuma dan adam babu abin da zai same shi na cuta ko amfani face dama an riga an tsara mai to ai wannan zai sa mai jarumta zai sa mai gogewa da dakiya wanda ta wannan hanyar ne kuma zai iya tunkara da fuskantar kalubalen rayuwa ba tare da bata lokaci ba sai mu shiga hadisi na 20 al-hadithu al-20 an abi mas'ud uqba ibn amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ان مما ادرك الناس من كلام النبوءه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هنا حديث البخاري يرويته شكو في كتاب الادب ابو مسعود الانصاري البدري سنن عقبه بن عمرو من كانت ترجمه سعبايا يجي مايكي عليه الصلاه والسلام يجي yana daga abin da mutane suka riska na daga zantuttuka ne na annabta tun ta farko shine idan har ba za ka ji kunya ba to ka aikata abin da kaga dama wanda wannan a Hausa kamar za ka iya kiran sa gatse ba wai ana nufin cewa in dai baka da kunya ba to duk abin da kai halal ne inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baya umarni da alfasha amma wannan taqrir ne wanda Bahaushe ma ya san shi yana kiran sa gatse cewa in dai ba za ka ji kunya ba to kai abin da kaga dama ana ka je shikenan in kuma ba za ka in kuma har za ka aikata abin da kaga dama to duk abin da ya same ka kuma kai kuka da kowa sai kanka wannan hadisin yana da matukar muhimmanci da daraja domin hadisi ne da yake koyar da dabi'ar kunya cewa kunya muhimmiyar dabi'a ce nagarta ce imani ne sannan kunya alkhairi ce sannan kunya tana sanya ma'abocinta izamto ya siffanta da kyakkyawar ta'ada ita wannan kunyar ita ce take hana mutum ya afka cikin kaskanci ya afka cikin damuwa ya afka cikin duk abin da yake koma baya ne hasali ita wannan kunyar da ake magana dabi'ar annabawa ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shugaban annabawa ci kamakin annabawa shugaban manzanni yafi kowa kunya bal yafi budurwa kunya a yayin da budurwa take cikin ganiyar budurcinta kamar yadda sahabbai suke cewa ashaddu haya'an min al'azra'i fi khidriha al-khidr gidan da suke ajiye ta ko kamar wani wuri ne da suke sitirce ta haka to budurwa in ta kai budurwa suka sata anan tana da matukar kunya ba ta so ma kowa in ya shigo gida ya ganta in ba na kurkusa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ta kunya kuma ita kunyan nan da ake magana dabi'a ce wadda mala'ikun Allah ta'ala su ma sun dabi'antu da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih annabi sallam yana faɗa game da sayyidina Uthman ala astahi min rajulin tastahi minhu almala'ika shin bana ji kunyar mutumin da mala'ikun Allah ta'ala ma kunyar sa suke ji ba dan haka kenan kunya ba gidadanci bane kunya ba rashin wayewa bane yadda wasu suke ganin kamar ma idan ka zama kana da kunya ka kwana anan ƴan uwa masu albarka hadisi ne yana tabbatar mana da masail matsala ta farko ashe annabawa sun bar gado meye gadon da annabawa suka bari sun bar gado na ilimi na ɗayanta Allah na adalci kaga yace min kalamin nubuwatil ula kenan wannan gado ne na annabta shi yasa yace inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula ma'ana wannan hikima ce ta annabta hikima ce mai girma ma'ana kira zuwa ga kunya da aiki da kunya dan haka duk wata ɗabi'a dan adam bai san kunya ba sai da annabawan Allah suka zo da ita dan haka annabawa Allah ya ƙara musu yadda sun koya wa al'umma su ɗabi'antu da kunya to me ake nufi da wannan umarnin da ya zo a cikin hadisi matsala ta uku da yake idza lam tastahi fasna' ma shi'ta malamai sun tattauna akan mafhumin wannan umarni zuwa maganganu da ɗan dama wataƙila mu kawo magana uku kawai magana ta farko wannan wato tsoratarwa ne kenan sai ya zamto cewa in dai har kai baka da kunya to ka je kai ta aikata abin da ka ga dama ka sani kuma babu wanda zai hana Allah ya azabtar da kai ko kuma idan kai abin da za a yi maka haddi a yi maka irin wannan ya zo a cikin alkur'ani mai girma wanda baya nufin cewa je kaka aikata masha a'a gatse ne kamar yadda muka faɗa misali faɗin Allah jalla wa'ala a suratu fussilat da yake i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama ka san dai Allah ba zai umarni kai ta'addanci ba wanzan Allah tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ba zai goyi bayan ai ta'addanci ba to amma ga tsaye ne aka yi maka cewa in dai hankalin da aka sa maka da manzan da aka turo maka da mutanen kirki a garinku da ƙasarku da kaga sun yi duk wannan bai maka ba to je kaka ɗau hanyar da kaga dama kai kuma Allah zai maganinka ƙauli na biyu shine wai wannan umarni ne na halacci kenan sai ya zamto cewa abinda ake nufi duk abinda ka tasa a gaba ka ji cewa baka jin kunyar a ganka kana yi to wannan kamar latisi ne da ke nuna abin halal ne babu matsala a wurin Allah dangane da lamarin haka na wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yayi wannan magana to sai dai wannan magana ba za ta zamto ala itlaqiha ba ana nufin cewa kamar yadda ya zamto cewa alamun abu bashi da kyau shine zuciyarka ta kasa nutsuwa da shi kuma ka ji baka so a ganka ko kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba to haka na abu idan halal ne daga cikin alamun halaccin sa zaka ji cewa baka jin kunyar a ganka kana yi ba wanda yake jin kunyar a ganshi ya yi aure amma duk mai mutunci yana jin kunyar a ganshi yayi lalata ba wanda yake jin kunyar a ganshi yana shan ruwan sanyi ko lemu amma duk mai mutunci yana jin kunyar a ganshi yana shan kayan maye to ƙauli na uku kuma shine a wannan umarni ne na zabi ma'ana ana nufin cewa abinda zai hana kaka aikata abinda zai zuban maka da mutunci shi tace kunya dan haka duk wanda ya rasa wannan kunyar to wannan ba abun mamaki bane dan ya afka cikin saban Allah ma'ana wannan kenan sai zama yayi daidai da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fal yatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi wurin zaman sa a gidan wuta ina fata mun gane wannan to ƴan uwa masu albarka matsala ta hudu malamai suka ce kunya kashi biyu ce suka ce kunyar da kake ji ta wani wanda kuma koyar ta kai wato kamar mu ce wato kunyar da wato haka Allah ya halice ka da ita wanda take fitra ce zaka ga a cikin mutane akwai wanda a ɗabi'ar su suna da kunya ba sa iya hada ido da mutane duk abin da yake kaskanci ne ba za su iya yin sa ba wai dan an koya musu ba a ɗabi'ar su haka to irin wannan alkhairi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kamar yadda ya zo a cikin sahih al-bukhari haka zaka ga mutane da dama suna kin aikata munanan abubuwa suna gudun saban Allah ba wai ba lalle bane ya zama cewa tadayyun ne wai tsabagen tsoron Allah ne tana iya yiwuwa kawai dai tana jin cewa a gansu suna wannan kamar gaskiya sun ci baya ba za su iya ba to kaga wannan alkhairi sai kuma kunya kashi ta biyu shi ne ita ce kunyar da ake koyarta wanda wannan kunyar babu abin da yake koya ta sama da sanin sunayen Allah da siffofinsa masu girma masu tsarki da jin cewa Allah yana lura da mu yana ganin mu yana tare da mu da iliminmu da iliminsa da kulawarsa babu abin da za mu iya ɓoye mai babu shakka irin wannan kunyar
ɗabi'a ce ta imani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wa wani da ya ga yanayi wa kansa, yanayi wa abokinsa wa'azi, wai ya daina jin kunya. Annabi sallam ya ce da'ahu fa innal haya'a min al-iman, da'ahu fa innal haya'a min al-iman, rabu da shi kyale shi, ai ita kunya imani. Wanda akan wannan al-haya'ul muktasab din al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa shari'a tana neman ka da ka kutsa sosai, ka yi wa kanka tarbiya da irin wannan ta hanyar sanin sunayen Allah da sifofin Allah. Kuma wannan shine samara na sanin sunayen Allah da sifofinsa. Idan ka san cewa inna Allah ala kulli shay'in shahid, wallahu ala kulli shay'in shahid, wallahu alimun bi dhati sudur, wallahu sami'un basir, inna Allah kana sami'an basira, yana ji yana gani, ya san abin da kirazan suke boyewa, to me wannan ya kamata ya haifar maka? Ya kamata dan uwa wannan ya haifar maka da tsoron Allah da muraqabatullah, da jin cewa to ai tunda babu abin da zan iya boye wa Allah, to dan me zan munana kuma tsakanina da Ubangiji jalla wa ala. Dan haka wannan yana da matukar muhimmanci ƴan uwa mu yi kokari mu tursasa kanmu mu koyi kunya, mu koyi kunya. Wataƙila a wannan gabar matsala ta biyar wani ya tambaya ya ce shin a cikin kunya ana iya samun kunyar da take a banzargi? Muna ta bayani muna cewa kunya abar yabo ce, kunya alkhairi ce. Al-Qadi Iyad al-Yahsubi al-Maliki rahmatullahi alayhi yana cewa wal haya'u alladhi yansha'u anhu al-ikhlalu bil huquqi, yace laysa haya'an shar'iyyan bal huwa 'ajzun wa mahana wa inma yutlaqu alayhi haya' li mushabahati lil haya' ash-shar'i. Al-Hafiz Ibn Hajar yayi wannan naqalin a Fathul Bari, yake cewa duk kunyar da za ta kai ga mutum ya tozarta wani haƙƙi, ko haƙƙin Allah ko haƙƙin ƴan uwansa mutane, to wannan haƙiƙanin gaskiya ba ita ce kunya ta shari'a ba wadda ake umarni da ita. Wannan sunansa kasawa, gajiyawa da gidadanci. Kuma za ka ga akwai masu irin wannan, yake cewa an kira shi da kunya domin kamanceceniya, amma haƙiƙan lamari wannan ba kunya ba ce. Akwai mutanen da zaka ga mace ba ta da tsarki, ta shigo cikin ƴan uwanta, amma kawai sai ta tashi ta yi sallah tare da su, wai gidan surukanta ne, ba ta so a gane cewa ba ta da tsarki. Kaga wannan kuskure ne. Yaya mutum zai kutsa ya yi ibada alhalin ba shi da tsarki? Ai lalatacciya ce. La yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul, bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Dan haka bai kamata kunya ta sanya mutum ya haƙi, wato ya tozartar da wani haƙƙi cikin haƙoƙin da Allah jalla wa ala ya abin nan ɗinsa ba. Shi yasa kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yabo ga matan al-ansar, yace ma dalla da su domin kunya ba ta hana su su fahimci addinin su ba su koya. Dan haka ƴan uwa masu albarka, kunyar da za ta sanya a tozartar da haƙƙin Allah ko haƙƙin mutane, wannan ba sunanta kunya ba, sunanta gidadanci. A wannan gabar ƴan uwa masu albarka, sai mu ce magana ce mai matuƙar muhimmanci. Izamto da namiji da mace duka suna da kunya, amma an fi ƙarfafar mace ta zamto tana da kunya fiye da ma yadda namiji yake da kunya. So da za mu ga Alƙur'ani mai girma in ya ambaci mata ya na magabata da ƴaƴan annabawa da matayen annabawa, yana siffanta su da kunya. Ka kalli misali maganar wannan dattijan na Madian da aka siffanta ƴaƴansa guda biyu wanda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya taimaka musu ya karɓi ya ɗiban musu ruwa, wanda ƙarshe ɗaya daga cikinsu ta zamto iyalin annabi Musa. Ai Allah jalla wa ala cewa ya yi faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, sai ɗaya su ta zo masa tana tafiya a cikin kunya. Wanda wannan wato alkhairi ne, wannan abin wato a jinjina ne, musamman idan ka duba a irin wannan lokacin da rashin kunya ya zamto ruwan dare a tsakankanin mata. Wallahi idan kana bin kafafen sadarwar nan kaga abin da ƴaƴan musulmai suke yi, musamman ƴaƴan Hausa Fulani, to abin za ka riƙe baki, za ka ce la haula, za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanayin shiga ta batsa, bayyana ƙiraici, yanayin kalamai na bata, kalamai na tada sha'awa ta fuskar imma a fake da yin waka da neman shuhura, ko ku a'a kawai rashin mutunci da rashin albarka, wanda wannan abubuwa ne wanda dan lokaci nan bai nisa ba, bamu san wannan ba, bama mafarkin sa. Shi baya ne kuma baya ne cigaban mai hakari jiya ne, wanda lalle ya kamata mutum ya kansa fada wannan abubuwa da kake yi, kake posting a yanar gizo-gizo, za ta kiyaye shi, za a yi ta sharing gwargwadon yadda aka gani, gwargwadon yadda zunubin ka yinin ninka, mutum zai je ya fadi ya mutu. Dan haka idan kana neman abin da bala'in zai bi ka kana kwance a cikin kaburin ka, shine irin wannan. Dan haka gwara mutum ya bar aikin alkhairi, ko a ya ba masa izama aw ilmun yuntafa'u bi, ko wani ilimi da ake amfanuwa da shi. Allah jalla wa ala ya kare mu, kamar yadda zamu ga annabi sallallahu Allah jalla wa ala ya siffanta matayen annaba sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa wattayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. A gani da haka shi yasa duk sanda ka bude wannan wato pejin kana karanta tarihin matayen annabawa da kuma matayen sahabbai, zaka ga abubuwa na mutunci na sanin ya kamata. Yan uwa, yana daga cikin fa'idojin da wannan hadisi yake dauke da su. Fa'ida ta farko, hadisin yana nuna cewa kunya ta shari'a alkhairi ce baki dayanta, duk wanda kuma kunyarsa ta yawaita to alkhairin sa zai yawaita, wanda alkhairin sa yawaita kuma amfanin sa zai yawaita. Haka na aka fi wanda kunyarsa ta karanta to alkhairin sa zai karanta, wanda alkhairin sa ya karanta to kuma kaga ya samu koma baya. Fa'ida ta biyu, yan uwa, bai kamata kunya ta hana koyon ilimi ba, bai kamata kunya ta hana fadin gaskiya ba, bai kamata kunya ta hana karbar gaskiya ba. Idan ko har mutum ya ji kunyar haka, to kunyarsa ta zamto ba ta shari'a ba, kunyarsa ta zamto a bazzargi. Fa'ida ta uku, ya wajaba ga shuwagabanni da majibinta lamurra su yi kokari wurin dasa kunya a cikin 'ya'yan al'umma. Ya zamto waɗannan abubuwan da muke ta mu'amala da su yau da gobe, ya zamto akwai wasu dokoki waɗanda suke gudanar da su. Bai kamata kawai shikenan ci gaba ya zo a ɗauke shi a kurumce a makance, yara a lalata musu tarbiya, ƙarshe kuma a zo ana kuka. Lallai wannan nauyi ne na gwamnati, nauyi ne na shugabannin addini. Fa'ida ta hudu, yana daga cikin fa'idar da kunya take haifarwa, shine kamewa da kyamata duk abin da yake rashin arziki ne, batsace, rashin mutunci ne. Fa'ida ta biyar, ita kunyar nan da ake magana akwai kishiyarta, shine rashin kunya. Dan haka rashin kunya ɗabi'a ce mummuna, wanda in dai mutum ba shi da kunya to zai iya aiwatar da duk abin da yake sharri ne, zai iya fitowa baro-baro yana saban Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma dukkanin al'ummata ababar karewa ce da raba ta da mugun abu in banda wadda take bayyana saban Allah. Ma'ana ba wai ana cewa ba za a yi saban Allah bane kwata-kwata, amma abinda ake so shine ko da wani dalili ya sa mutum zai saba wa Allah, to yayi kokari idan ko cewa bai tallata abun ba, bai zamto wata haja ba a bar tallatawa. Ma'ana sabanin yadda yanzu yake ta wannan maganar, mutum zai zo maka ka gani mace yar musulma, yar musulmi, Hausa, Fulani, ko kuma ɗaya daga cikin yaruka masu albarka masu daraja da muke da su, ko Bayarabiya ko ba kaza ba kaza, amma kuma sai ta ajiye gaba ɗaya tarbiyar addinin a gefe guda, sai kaga ta zo tana yin abubuwa na rashin arziki, na abubuwa na rashin albarka, abubuwa wanda ko shedan ya kamata ya ɗan ji kunya in zai. Babu shakka wannan rashin kunya ne, kuma rashin kunya shine yake janyo wannan. Sannan matsawar mutum ya fada cikin wannan, baya kunyar Allah, baya kunyar mutane, to kada ya zargi kowa sai kansa, domin a shararanci ne zai ta bude kofarsa a kansa. Allah ta'ala ya sauke. Fa'ida ta ƙarshe, yan uwa masu albarka, ita kunya wani yanki ne na imani wanda dole ne mutum ya siffanta da ita. Malam yace al-hadithul hadi wal 20 an abi amr فقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم يشي حديثنا أشرند ديا يشي أنكر بودجا أبو عمرو وسكت أبو عمرو سونس سفيان ابن عبد الله سفيان دن عبد الله الله جل وعلا يكارا ما سيدا يتي نشي يا مائكين الله صلى الله عليه وسلم كقيامو وتم قناة شكم مسلنشي ودى بذن كارا تنبير ونقمبا كيبا شيني لا أسأل عنه أحدا غيرك ودى بذن كارا تنبير ونقمبا كيبا سيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي مي قل آمنت بالله كتي ناي إيماني دا الله ثم استقم sannan ka tsaya ka tsaya kyam akan wannan wato wannan magana da kai Sufyan ibn Abdullah shine Sufyan dan Abdullah dan Rabi'a dan Haris wasu kuma suna ce masa Sufyan dan Abdullah dan Utayf al-Thaqafi al-kunyata Abu Amr wasu ce Abu Amra al-Ta'ifi mutumin Ta'if ne sahabi ne mai girma hadisansa suna wurin Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah معنى أخرج له الأربعة رضي الله عنه وأرضاه وأن حديثي ينا دكير ما متك آده جسكي كما ينا تكين جوامع الكلم نمن زن الله صلى الله عليه وسلم دو من يتتري وأن آمنت بالله ثم استقم دنا قل آمنت بالله ثم استقم يا تتري دكا ننقائد وجن الديني دا أمرني دا إشان في إيماني دا استقامة أكن ودبا الله جل وعلا مسألة بيو مي أكي نفيدا ومسألة أخو عند منفدي راوي الحديث أن منزلة الحديث مي أكي نفيدا استقامة أيوة أكن ودبا الله أنزاء الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسكتيك هاي إيمان دا الله سننك طيب استقامة شيني متنية دي ديتا أكن أبو تيدا وتوبزيف هادوبا وصدق تكين صحبي تتابعي سنيي بيانين مي أكي نفيدا استقامة misali sayyidina abdullah dan abbas da almajirin sa qatada dan di'ama at-tadusi allah ya kara masa yadda suna cewa ma'ana ku tsaya tsam wurin bada ko sauke nauyin faralin da allah ya dora muku alqadi iyad yace abinda ake nufi da istiqama shine ku dayanta allah ku yi imani da shi kuma ku ci gaba da rayuwar ku akan haka ko kuma wanda suka yi istiqama sune wadanda suka dayanta allah suka yi imani da shi sannan suka ci gaba da rayuwarsu aka ba su karkace ba gabarin tauhidi suka lalanci da'ar Allah jalla wa ala har Allah ya kashe su al-imam ibn kathir yace ma'ana istiqama shine ku yi ikhlasi wurin aiki sannan kuma ku gaggauta wurin aikin alkhairi na shari'a al-imam al-qurtubi yace wannan maganganu da aka faɗa zamu ga dukkanin su wasu suna shiga cikin wasu ma'ana ku zamto tsakatsakiya da kun daidaita akan da'ar Allah wurin magana ku da aikin ku kuma ku dawwama kuna yi ma'ana kenan istiqama shine ka dawwama kana da'ar Allah wanda istiqaman nan yan uwa masu albarka ita ce abinda Allah ya fi alfahari da ita kan kowa ba wai kasarka ba ba mulkinka ba ba yaranka ba ba gidanku ba wani zai bude baki ya ce shi iyayenka manya ne to iyayenka manya sai ne amma so ake ka bude baki ka ce kai ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka da shaye-shaye ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka da zunuba ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka da cin naman mutane ba ma'ana istiqama da wannan ake bugun kirji wanda istiqaman nan yan uwa masu albarka zamu zo mu dada yin bayani akan ta mu ji yanayin yadda alqur'ani yake kallanta lokaci yayi nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh